إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوة أولا سابية ترانر الحميس يو أشرين دا أكون يكون دا هدو نعم أشرين دا هدو قوات رمضان أشرين دا أكو قوات رمضان هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم تو يكون الله أشرين دا هدو قوات رمضان هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم دا قرم مكة zuwa Madina shekara 1442 daidai da wato 6 ga watan 5 shekara ta 2021 a wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy dake nan unguwar Dosa Kaduna wannan shine darasin mu na 15 a cikin tafsirin Alqur'ani mai girma kuma insha Allah shike alamta darasin mu na karshe a wannan shekara insha Allah ta'ala mun karanta ayoyi guda 39 daga farkon suratul fatiha zuwa cikin bakara zamu tashi fadin Allah daukin sarki aya ta 40 ya bani isra'ila zkuru ni'mati alaikum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي
فاتقون الله سبحانه وتعالى يا كرا زوا ga bani Isra'ila a wannan aya inda yake cewa ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Isra'ila wanda abin nufi shine annabi Yaqub alaihi salam uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda nayi ta akan ku أذكروا بنعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي سنن كتشكا القوارين دكي سكاني نادكو إذن كي حكا نيما نيمكو القواري أوفي بعهدكم ذن شكناكو القوار وإيا يفرحبون كماني الله ني كتلي ذاكو دي صورونا باتارج حتى ندو ونبا wannan ayan kira take yi ga bani Isra'ila kun riga kun sani su ne mutanen da aka sau aka aiko mu annabawa fiye da kowace mutane a gwan ƙasa wannan kuma ya faru ne sanadiyan kangarewansu da taurin kan da suke da shi wurin bin Allah madaukakin sarki a sunnar Allah madaukakin sarki in ya turo manzo wannan manzon so da yawa yakan zauna a cikin al'ummansa gwargwadon irin karban sakon da mutanansa suka yi ko kuma kin sakon nashi idan kun duba annabi Nuhu alaihi salam za ku ga yayi tsawon rai kwarai da gaske a ban kasa dalili kuma shine mutanansa sun ki karban kiran da Allah ta'ala ya musu shi daga lokacin da aka samu wasu suka yi imani Allah ta'ala ya tabbatar da akwai wanda za su ci gaba da gungura addinin ya ci gaba sai Allah ya halaka wadancan gaba daya saboda shi mutum yana da amfani ne kadai idan akwai imani da aiki na garede dan gari a tare da shi amma duk mutumin da babu imani da aiki na gari a tare da shi to wannan mutumin ba shi da bambanci da dabba Allah ya ce dabba ma tafi shi wala qad zara'na li jahannama katiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha Allah ya ce ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul khasirun Allah ya ce mun tanada da yawa daga cikin mutane mun tanada da yawa daga cikin aljanu wanda zamu cika su a cikin wutan jahannama babba abin da ya haifar musu da wannan suna da idanuwa na ganin duniya amma kuma ba su da idanuwan da ke ganin imani ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'ani al-akhirati hum ghafilun suna gani kururu a ido na ganin ido amma kuma imani ba sa iya ganin abinda Allah ke so a aiki da shi su yi aiki da shi duk abinda za su kalla ta fuskan saban Allah suke kallo ba ta fuskan yi ma Allah da'a ba sai ya ce walahum adhanu la yasma'una biha suna da kunnuwa da suke jin sauti amma kuma ba sa jin shari'a da shi walahum qulubun suna da zukata gashi suna tunanin da za su ci su sha amma kuma la yafqahuna biha ba sa fahimta irin abinda mu Allah muke so su fahimta mun halaka wasu wanda suka ki mana da'a mun taimaki wasu wanda suka yi mana biyayya dan su ma su koyi da masu biyayyan su nisanci masu sabo amma ba sa fahimtan haka sai Allah ya ce to duk mutumin da yake da irin wannan zuciya ula'ika kal an'ami ba su da bambanci da dabbobi balhum adall Allah ya ce kai sun ma ku dabbobi bacewa dan ita dabba ai a ran alkiyama kawai za ta ce da ita ne kasance kasa ta kasance ta riga ta gama ko da bata je aljanna ba dai ba a yi mata azaban wuta ba to amma kafiri kuwa kaga zai zauna a gidan jahannama har su rinka kuka suna kiran masu gadi wanado ya maliku yaqdi alaina rabbu ya maliku mala'ikan da ke gadin gidan wuta kenan ubangijin kai kashe mu mana mu huta da wannan azaba sai ce innakum makithun za ku zauna a nan na tsawon lokaci babu wanda ya san ma ranar da za ku fita dan haka dai ku dandana azaba wani dandana azaba ma da walakanci a cikinsa wanda ya girman kai a gidan duniya ya kibin Allah ran alkiyama in za a yi masa azaba tare da kaskanci da walakanci ake masa azaba a dandana ma mutum kuda sai a ce tashi zuk dandana innaka antal azizul karim ai ku ne manya a ban kasa ku ne fa ƴaƴan sarakuna masu takalmin karfe duk wanda kuka taka ya taku ku ake majiniya ku yanda ran ku ke so to yalla bai a shiga da kyau sai a danna mutum a wuta kaga wannan sai mutum ya rasa da azaban ma da walakancin wanne ya fi wani ga ma riga tsinka jaka to irin wannan abu da bani isra'ila suke da shi na kangarewa shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya turo musu manzanni da yawa kuma an samu manzanni a cikin su fiye da yanda aka samu a cikin wasu al'umma din kuma bayanin da nayi a baya cewa so da yawa Allah kan bar annabawa gwargwadon karban sakon da mutanen su suka yi annabi Nuhu alaihi salam da ne faɗa Allah ta'ala da kace fa ma amana ma'ahu illa qalil da yawa ba su imani da shi ba face yan kadan daga cikin mutane haka nan abun yake har kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake kashe su a maka ake kaza duka a wannan lokaci Allah bai dauki rayuwarsa ba amma lokacin da aka zo garin Madina musulunci yayi karfi aka kafa daula ya kyankyashe dalibai kusan 110 wani abu na sahabbai wanda ya tabbatar Allah ya san cewa ko babu annabin yanzu sakon zai ci gaba da aka koma Madina sai Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina duk da ayan ta sauka a maka ne amma madaniya ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hijira ma'anan ayan yau mun riga mun cika maka ni'imar mu mun saukar muku da kaza mun yarda muku musulunci a matsayin addini lokacin da wannan aya ta sauka sahabbai sun rinka gode ma Allah irin su sayyidina Umar radiyallahu anhu yace mun gode ma Allah an fara musulunci da mu gashi muna raye har an ce an cika musulunci muna nan daren dam a cikin sa mutane na ta murna a daidai lokacin kuma sai suka ga sayyidina Abubakar shi kuma kuka yake shine sayyidina Umar ke cewa da shi ya Abubakar ya mutanen ka na murna suna jin dadi an cika musu ni'ima kai kuma kana kuka ai sai ka sa mutane cikin damuwa yace ba ina kuka ne dan wai bana farin ciki da abinda kuma kuke farin ciki da shi bai ce ba haka abin yake ba abinda ya sa ni kuka shine idan an ce an cika addinin to dama me aka aiko annabi yayi in ba kawo addinin ba tunda an cika dan sakon zai tafi kenan ai ya riga gama aikin shi kenan to daga nan ne hankalin sa ya tashi kuma tsakanin wannan magana da rasul annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 80 ne kadai mala ya riga ya sauke kuma a wurin ya tambaye su ya ce fa had ballagtu na isar da abinda Allah ya ce isar muku suka ce ka isar sai ya daga hannunsa sama da wannan asbaba ya tsadda muke tahiya sai ya ce Allahumma fashhad sai ya sauke in zai ce fashhad sai ya nuna su saboda ya sa akwai taro na biyu na alkiyama da za a turke kowa aji ka kare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan annabi da muka aiko ci bakar wahala aka kariya mishi hakora aka fasa mishi goshi aka kore shi daga mahaifan shi aka kwace musu duke aka kashe mishi masoya aka raunata shi aka sa masa guba har lokacin mutuwa sa wannan guba na cutar da shi a rayuwarsa wannan dawainiya da yayi dan kai ka samu musulunci kuma musuluncin ya zo gare ka to ya aka kare kai kuma biyayyan ka gare shi wannan tun daga kabari sai an tambayi kowa sawa'un musulmi ne ko kafiri ne shi ga hadisi nan cikin sahihin muslim wasu ruwayoyin suka nuna za a yi ma mutum tambayan kabari guda hudu wasu ruwayoyin suka ce za a yi ma mutum tambayan kabari guda uku ne man rabbuka wane ne ubangijinka wa ya halicce ka kuma ya juya al'amuranka tambaya mai sauki a duniya wanda ko papa roma zai iya amsa ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisul barra yake cewa fahina idhin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi a wannan lokacin Allah ne kadai zai iya tabbatar da harshen ka kaba da amsan da ya kamata kuma sharadin shine ka rayu akan bautan Allah sannan wa ma dinuka menene addinin ka me ka dauka salon rayuwarka wanda ka bi a rayuwarka ta duniya mumini zai ce addini na shine musulunci amma da sharadin ya bi musuluncin a duniya ba san ran shi ba sannan sai tambayar da ita ce dalilin kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambaye ka wa ma za wa man nabiyuka wane ne annabinka shi annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya biyu za a yi ma duk wani mutum akan shi man nabiyuka wane ne annabinka za ka yi bayani bayan mutum ya amsa sai a ce wa ma za taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku malamai suka ce wallahi duk wanda bai bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan amsan ba za ta samu gare shi ba to anan ne mutum da yake huwa abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzansa ne kuma yayi kira da gaskiya har lokacin da Allah ya dauke shi to wannan aiko manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rinka ya cikin bani Isra'ila wannan ke nuna yanayin kangarewansu wanda kuma su ne abinda ayoyin za su dauka na san har shekara mai zuwa la'alla abinda ke nuna irin kangarewa da bijirewansu ga Allah malaukakin sarki wanda shi ya haifar musu da asalin wato abinda ya faru na azaba da suka shiga ciki Allah ka tsare mu fadin Allah ɗaukin sarki da ya ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ai abin nufi shine ya ku zurriyar annabi Yaqub ku tuna ni'imomi masu yawa da nayi akan ku kuma ku gode min ku cika wasiyata wanda take tsakani na da ku wasiyar da ke tsakanin su kuma tsakanin kowane dan adam da Allah madaukakin sarki shine ayi imani da littafin Allah ai imani da manzannin Allah gaba daya mu musulmi muna imani da dukkan annabawa da manzanni ba irin yanda kristoci suke yi ba su sun dauki annabi Isa kadai yahuda sun dauki Uzairu kadai Allah ta'ala ce qalat al-yahud Uzairu ibn Allah wa qalat an-nasara masih ibn Allah wannan sun dauke su sun kore dukkan annabawa mu kuma mun ce la nufariqu baina ahadin min rusuli ba mu bambance tsakanin manzannin Allah gaba daya su na daga cikin hikiman da yasa a musulunci ma ba a yarda mace musulma ta aure kirista ba har ake ganin halascin shi dai musulmi ya iya auren kirista duk da malamai da yawa suna inkarin hakan a yanzu kuma ni ma ita ce fahimtata saboda irin matsaloli da rashin maslaha da ake samu so wannan ya sanya a dalili suka ce mu musulmi mun yarda hadda annabi Isa annabin mu ne amma su kuma suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da annabtakansa ba to imani da manzanni gaba daya na daga cikin abin da aka kira bani Isra'ila kuma ba su yi ba Allah ta'ala ya umarce su da su aiki da shari'o'insa da yace wa ufi bi ahdikum ma'ana ai in kun aikata wannan abinda nace ku yi na imani da littattafai da manzanni da dokoki da ku yi aiki da su to ni kuma Allah zan cika muku alƙawarin da ne muku na cewa zan yi muku rahama a nan gidan duniya kuma idan mun haɗu a ranar alkiyama zan kubutar da ku da azaban daga azaban wuta sannan ku ji tsoro na ku ji tsoron irin kamun da nake ma wanda suka saba mun wanda mummunan sakamakon saban Allah ba shi da kyau kenan dai a ayan Allah ɗaukin sarki ya umarci bani Isra'ila wanda muka ce su ne Yahudawa ƴaƴan annabi Yaqub kenan da su shiga musulunci gaba daya kuma su yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kwadaitar da su akan ni'imomin da Allah ya musu cewa in sun yi biyayyan to su ma ga abinda za su samu kuma su tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa ka karanta aya ta gaba wa aminu bima anzaltu musaddiqa na maimaita
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
الله تعالى يقول وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم kuma ku yi imani da abin da na saukar wanda abin da na saukar din nan musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da ke tare da ku na at-taura wala takunu awwala kafirin bihi kar ku zamto na farkon waɗanda za su kafurce alhalin kun sani gashi nan littafin hannunku ma na tabbatar da haka wala tasharu bi ayati thamanan qalila da dai kada ku siyar da ayoyina da wani dan tarkacen abin duniya wa iya ya fattakun kuma lallai ni kadai za ku ji tsoro na ku kiyayi dokoki na dan in kun yi haka haduwata da ku ba za ta yi kyau ba. Allah subhanahu wa ta'ala kenan a ayam ya nuna cewa waɗannan bani Isra'ila din suna da masaniya game da saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani domin Allah ya faɗi haka a cikin littattafan da ke hannunsu na at-taura asalin ingantacciyar at-taura din. Na faɗi ingantacciyar at-taura shi saboda aqida ahlus sunna wal jama'a a yanzu babu wani sauran littafi wanda aka saukar kuma bayan alqur'ani wanda ake samun shi a nan ban kasa babu sauran shi babu wani copy koda guda daya tun na wancan lokacin da yanzu yake nan. Ina fata mu fahimci wannan. Na maimaita wannan saboda zaka sha mamaki dalili yasa zan wuce kasuwar kawo wata ran talata naga an daga wani littafi ana cewa ga at-taura naira 50-50 nace ikon Allah kuma mata suka zagaye suna ta amsa da ina iya musu magana sai in ce har kun kammala qur'anin ne da kuke bukatan at-taura daya kenan sannan kuma na biyun za at-taura ce tai arha haka sosai naira 50 ga ta nan felle bata wuce 11 ba sannan kuma ta ina ka samu wannan ya zamto at-taura ne shi shi alqur'ani yana da isnadi har zuwa lauhul mahfuz yanzu da aran ma yace wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum zan iya tambayar sa me ka karanta dole yace da ni qur'ani ne ba waka bane ya akai ka san alqur'ani ne dole yace ko mahaifinsa ko malaminsa ko kawunsa ko abokinsa ya koyar da shi shi kuma fa haka abun zai ta komawa har sai ya koma kan sahabbai har sai ya koma wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan komai ya kare an yarda cewa wannan alqur'ani ne ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to nan kace kuma ga at-taura sai a tambaye ka ina ka samu kai ma sammula na rijalakum ko ku gaya mana jeran giyan mazajen da kuka amso addini daga gare su saboda ba a karman addini da ka ba a bautar da mutane da ka a sa mutane su yi ta wani abu da sunan bauta babu isnadi babu shi ita bauta wahayi ke sa a yi ta shi yasa duk wata ibada tauqifiyya ce tsayawa ake ba a kutsa mata sai an samu dalili mu kiyaye wannan zaka ga an ba mutum sallah a ce zai sallah raka'a 1000 kaman watan Ramadana nan da muke ciki shi ma naga wani littafi wai ga sallan daren farko dare na biyu dare na uku dare na hudu dare na biyar kowa ya sa ka oho kuma matsalan ita ce ku rike wannan da kyau duk abin da aka kirkira aka sa mutum yayi na bid'a to ba zai iya yin wannan abin ba sai an kashe sunna sannan yake iya duk abin da kuka ji an ce kai ba annabi ya koyar ba to akwai wannan annabi ya koyar a wurin shi aka kashe sannan wannan ya iya tsayawa da za kai karatu da ka gane na annabin da ke wurin kuma ka cire wancan ka huta misali yanzu an ce mutum ya salla 1000 ya istighfari 1000 ya ailala 1000 a ka'idar shari'ar musulunci shine duk abin da kuka ji ya wuce guda 100 ba daga annabi yake ba idan ko har ya wuce 100 to annabi bai masa iyaka ba wannan ita ce abin da za ku rike duk abin da ya haura 100 to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba koyar da wani zikiri ya wuce guda 100 ba bai taba ba yace inni la astaghfirullah ko fil yawmi 70 marra ina neman gafaran Allah a yini yace so 70 a wata riwaya yace so 100 tunda ya faɗi wannan bai ƙara faɗin wani adadi da ya haura 100 ba idan ko ya haura 100 to zai bar shi a sake ne ba a ce ka kirga ba kaman faɗin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan bayan sallan asubahi kafin fitowar rana ran alkiyama za a bashi alhasana. Mun ce alhasana za ku za su fasara da lada, amma alhasana tana iya fin lada ma. To za a ba mutum kyawawa guda 100, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan za a kankare mishi munana guda 100. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga muhalli shahidin yace ran alkiyama babu wanda zai zo da irin matsayi da falalan da wanda ya faɗi wannan zai zo da shi, sai dai wanda ya faɗi 100 din ko ya ƙara akan 100. Yace ko ya ƙara akan 100, bai ce dubu ba, bai ce miliyan ba, saboda in kai 100 ka gama naka shikenan sai ka ci gaba. In ka samu sarari ka huta ka yi, in kuma ka gaji kai shiru kai wani abu. Wannan shine abin da yake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan gaban yake da kyau mu tuna da wani abu mai muhimmancin da ke tare da mu, amma kuma da yawa ba mu san shi ba, ba mu amfana da shi. Shine magana abin da ya shafi istighfari. Istighfari, istighfari da kuke gani ba karamin abu bane a duniyar musulunci. Duk alkhairin da kuke nema a duniya yana cikin istighfari da lahira gaba daya. Sannan dukkan abin da mutum ke tsoro yake son kariya da shi yana da kariyarsa a cikin istighfari. Allah subhanahu wa ta'ala an kun duba kusan babu wani manzo da ya turo duniyan nan ya kira mutane face sai da ya umarce shi da ya koyar da su istighfari. Yana da muhimmancin da yasa na tsaya akai, saboda da yawan mutane furucin istighfarin ma da yawa ba iya shi ba. In an ce ai istighfari sai wani ya ce maka astaghfirullah, ina ka samu wannan? Ai ba Allah bai san me kace ba, dan ba larabci kai ba. An fahimci maganan? Yawwa, yana nan nau'i daban-daban. Astaghfirullah, astaghfirullah, wannan shine daidai. Na Hausa kuma ita ce astaghfirullah kaman wani rariyan tankadi. Na ɗaya kenan. Na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wata istighfar da yake cewa astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ita wannan ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ko a filin yaƙi ka gudu, Allah ya yafe maka in kai ta. Guduwa a filin yaƙi fa kaman ka mika annabi ne a kashe shi kai ka sallama shi, wanda ba karamin zunubi bane a musulunci. Yaƙi ya taso ma musulmi, kana musulmi ka ja da baya ka bada kafa a cin musu a kashe su, wannan ba karamin fitina bane. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan an yafarta mishi, ko da ya samu tawalli yawmaz zahaf, ya gudu a ranar da ake yaƙi. Sannan akwai sayyidul istighfar, ita tana da tsayi tana hisnul muslim. Wannan duk wanda yayi Allah maki sarki kan yafe masa. Me yasa na faɗi wannan? Shine duk wanda ke neman arziki a cikin istighfari akwai arziki. Allah ta'ala ce wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kusa abubuwa hudu Allah ya faɗa din me yawan istighfari da yayi. Na farko dai saukar da ruwan sama, ba za a samu fako na rashin abinci ba. Sannan zai ƙara muku dukiyar da kuke da ita. Idan mutum na tsoron talauci to ya lazimci istighfari. Ya isa istighfari daraja da matsayi a wurin Allah, ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya musanya kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinmu da istighfari. Ina nufin cewa a yanzu inda za mu ce ku tashi mu je Madina, idan muka je za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za mu ganshi ba, saboda me ya rasu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. To amma Allah ya aje mana wani abu da zai hana ai mana azaba a lokacin da annabi baya nan. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutane ba a waɗannan mutanen azaba, to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi, sai Allah ya aje istighfari ita ce makwafin abin da za ta hana ai mana azaba tunda annabi baya nan. Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum, yace wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Ba yanda za a yi Allah ya ba mutane azaba kai annabi kana cikinsu. In dai kana cikinsu to sun samu alfarma, ba za a yi musu azaba ba. To da yake Allah ta'ala san zai rasu kuma mu za mu zo a bayansa, sai ya ba da option na biyu ya ce haka nan Allah ba zai musu azaba ba matukan suna istighfari. Kun ga wannan ba karamin alkhairi ba ne. Ina ganin wannan yana daga cikin abin da ya kamata kila la Allah ma rashin yinsa ya janyo mana wasu matsaloli da muke ciki na rayuwa. To a takaice dai wa musulmi anan Allah subhanahu wataala da ya umarce su su yi imani, su gaskata abin da ke tare da su, wanda yake a kasai Allah ya ce wala takunu awwala kafirin bihi, kar ku zamto ku ne mutane na farko wanda za su kafurce su butulci wa irin wannan abin da na saukar da shi zuwa gare ku wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku saida ayoyina da wani dan tarkace na duniya kadan wa iyaya fattakun kuma ni kadai ku ji tsoro na wannan aya sai nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtar bani isra'ila da su yi imani da alqur'ani wanda ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya zo musu da shi wanda yake yana mai gaskatawa da littattafan da suka gabace shi na at-taura da injila qur'ani bai kore su ba bai kuma ƙaryata su ba kuma waɗannan littattafai na at-taura da injila faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su ya riga ya gabata kuma Allah ya yi ishara zuwa ga annabcinsa kuma Allah ya faɗi siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wanda yake nuna cewa idan ya zo a yi imani da shi a haka ɗin to umurtan da littattafan da ke hannunsu ya yi ya sanya Allah madaukakin sarki ya umurce su da cewa su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya san irin taurin kai da kangare wanda suke da shi shi yasa yake tunasar da su wannan alƙawari saboda tuni sun riga sun saba a ciki musamman Yahudawa waɗanda suke da siffa ta hasada a cikin zuciyarsu shi yasa Allah ya fassara su da al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ya fushi da su sun san gaskiya amma sun ki ɗaukan gaskiyar nan kuma sun ki aiki da shi shi yasa annabi Allah madaukakin sarki ke tabbatar musu da su fa gaskata wannan saƙon wanda tuni Allah ya yi musu alƙawari cewa su dogara da Qur'ani idan ya zo kada su saba masa a bisa ganganci sannan kuma kada su boye gaskiya su yi girman kai shine wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada gaskiya ta zo ku rike ta ku kin amsanta saboda abin da yake na san rai da yake tattare da ku a ƙarshe Allah ta'ala sai umurce su gaba ɗaya da mu akan cewa mu ji tsoron sa saboda haduwa da shi ga wanda ya saba mishi al'amari ne wanda yake da tsanani kwarai da gaske kamar yanda yake haduwa da shi ga mutumin da yake mai imani ne wannan kuma wani tagoma shine da hutu da mu'minai suke samu Allah ka sa muna daga cikin wanda za su dace da wannan rahama a gaba Allah ya ce wala talbisul haqqo bil batil
wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun
na'am aya ta gaba
wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'al raki'in
Allah madaukakin sarki ya ce wala talbisul haqqo bil batil kuma kada ku cakuɗa ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqo kuma ku boye gaskiya wa antum ta'lamun alhalin kuna sani wannan siffa ce ta dukkan wani mutum wanda yake mara kirki mutumin da yake fasikin mutum shine boye gaskiya alhalin ta bayyana da kuma kokarin daura ƙarya akan gaskiya duk mutumin da ya siffanci da wannan to abu ne mai sauki a ran alkiyama ya tashi daga cikin Yahudawa ya rayuwa ƙarshen zamani amma ya ga cikin Yahudawan bani Isra'ila tare Allah ya tashe su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Thauban sahabin sa ya rashin lafiya ya kai masa ziyara yana kan shimfidan gadan mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi kaifa tajiduk ya kake jinka sai yake cewa inni la arjullah wallahi ina fatan samun rahaman Allah in na tuna tauhidi da ibada da nake tare da shi walakinni akhafu dhunubi sai dai ina jin tsoron kada zunubaina su zo su hana ni samun wannan rahama din shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi abshir ya Thauban ina maka bishara da abin da zai asalin wato faranta maka rai ya kai Thauban almar'u yub'athu ma'a man ahabba yawm alqiyama shi duk wani mutum da ka gani a duniya ran alkiyama za a tashe shi ne tare da wanda yake so ba zabinsa ba ne shi yasa Allah ta'ala ce zai faɗi a ranar wamtazul yawma ayyuhal mujrimun za a bambance zare da abawa za a keɓance masu nagarta da wanda suke kishiyan masu nagarta ɗin ne to anan shi ne Allah ɗaukakin sarki ke cewa da su kada ku lullube a kada ku masanya wato ku cakuɗa ƙarya da gaskiya kuna kokarin boye gaskiyan dan ku bayyana abin da yake shine ƙarya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa da sahabbai ku sani fa sabani kan shiga tsakaninku ku zo nan in yi muku hukunci har in ba mai haƙƙi haƙƙinsa yace to ku sani duk wanda ya zo nan yi min dadin baki ya san bai da gaskiya yayi dadin baki har ya rude ni saboda hujjojin shi na iya magana. Kun san munafikai sun iya magana kwarai da gaske fiye da masu imani a wani lokacin. Allah ta'ala ce wa in yaqulu tasma' liqaulihim, in suka yi magana sai ka so ka ji su ƙara yin magana din. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo min nan ya yi min dadin baki saboda sun yi sabani da wani akan wani haƙƙi, saboda iya maganan ka yasa aka dauki haƙƙin nan aka baka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya sani wuta balbal mutun yake karba wa kansa. To kun ga anan sai yake nuna cewa ashe wannan mummunar dabi'a ce, mutun ya san gaskiya ga inda take saboda kwadayin abun duniya ko tsoron cutarwan wani sai mutun ya bar gaskiya ya koma inda ƙarya take. Ba a yin haka addini. Idan inda kake yazo da jarabawa ta wahala, kai hakuri kawai ka shiga jarabawa ka karba daga Allah, bata dawwama. Duk abin da yake jarabawa ne Allah ya madan adam. Ku rike wannan kaida. Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake fadi ce duk abin da yake jarabawa ne a rayuwa, to wannan abin baya dawwama, yana wucewa, yana wucewa. Shi jarabawa yau da gobe ma na asalin wato karar da shi na farko kenan. Shi yasa yace in dai jarabawa ta same ka kawai kai hakuri, insha Allah ta'ala wata rana zai wuce sai labari. To wannan dabi'a Allah subhanahu ta'ala ma'ana ya kira ga su bani Isra'ila, amma ya kawo shi a cikin Alkur'ani saboda Allah ya san da yawan mu za su yi irin wannan ɗabi'as, da yawan mu suna yi. An ce abu kaza haramun ne, sai ce to ai amma kaga malam aka yi kaza, ai kamar musulunci ma ya ce kaza na da kyau ko ta musuluncin fa ya ce karta ya, amma kuma tana neman wani hanyar da sai ta juya abin ta lullubi. Kamar lokacin da mai sunan shi nan ya zo muku, ya sunan mutumin nan Maria Moses, kun tuna shekaran ko lokacin muna koyarwa islamiyya, wata mata suka ce min da Allah malam tambaya gare mu, ni na ga aji cike, yan can ajin sun fito, yan nan sun fito, an shiga aji, Qur'ani za mu yi, amma suka ce suna da tambaya me ya faru. Suka ce wallahi wani mai kawo Maria Moses, basu ma faɗi sunan shi ba, kan ce ba musulmi bane. Suka ce wani bawan Allah ne, wai bawan Allah wani bawan Allah ne ya zo da abin alkhairi. Na ce alhamdulillah, ko me na ɗauka ma za makarantar ɗan iyan mai sauni, na ɗauka wani ne sai makaranta fili ko ya kawo musu wani abin. Suka ce kuɗi da in ka kai a wata sai a ninka maka, in ka kai 10,000 sai a baka 10,000, in wata ya ƙare a baka 20. Na ce haka ake yi, to hukuncin ne malam dawa muke so mu sani. Na ce to haramun ne, inda ya hukunci ne, saboda a shari'ar musulunci a mudaraba ake yi. Inni ina da ilimin kasuwanci amma ban da kuɗi, kai kana da kuɗi baka da ilimin kasuwanci, sai ka kawo kuɗinka ne, in kawo lokaci na da iyawana, in akai kaza sai a maganar percentage. In an samu naira 10, 5 naka ko 4 naka, 6 nawa misali. In duk kuka yadda akan haka a matsayin ka'ida, to shi kenan. Yanzu idan an ci riban naira 10,000, kai kana da 4,000, shi yana da nawa? 6,000. In an ci 20,000, shi yana da 8, kai kana da nawa? 12. Ran da aka zo aka ci riba ya zamto an faɗi gaba ɗaya, asaran ita ma haka za a raba ta. Kun ga kenan, ana kuka tare, ana me, ana dariya tare, shi ne ya zamto daidai wannan. Amma a sa wani abu fix a ce gashi duk kaza za a baka kaza, to ran da aka samu riban miliyan 10, kai kuma aka baka 10,000 kadai, alhalin kila miliyan 5 ya kamata a baka, ga an zalunce ka. Sannan kuma ran da aka je sai aka samu jaraba, gobara ta zo, yan fashi kaza, duk kuɗi ya narke, yanzu shi kuma an zalunce shi don dole ya nemo ya biya ka haƙƙinka. To shi kuma musulunci bai yadda da wani ya cutu wani kuma yana morewa ma. Ina fata an fahimci wannan. Duk ne musu wannan bayanin, ina fitawa ta miƙe ta ce wallahi wannan yana da zafin ustazanci ne a cikinsu ba, kuma ɗalibai na ne, kuma ne musu Qur'ani, na ga wallahi fi zufi 30 a hannuna ma sun su suka yi sauka. Ta ce ai gaskiya malam shi ya faye tsanani. Akwai wasu malaman sun yi fatawa sun ce a halarta ne wannan fa'ida, a ce mutum kaza kaza, wata tana da fili a can wannan unguwar New Kaduna na keke, ta je ta sai da filayenta guda 3 ta kai ma Maria Moses. Aka aka yi ɗaya ta miƙe ta ce lokacin kwamishina tambari ya bo yana na a jihar Kaduna, ta ce to kwamishina ma ya sa kuɗin shi, wane da a ce wani macuci ne? Jama'a kun ji, mu dai gaskiya malaman nan bari ku gani dami, ba a sati ɗaya ba na zo zan Qur'ani na ga ajin kama an yi mutuwa. Nisan lawan suka amsa malam abu fa ya sabi, me ya faru? Wallahi mun kai kuɗinmu mutumin na ya gudu. nace to saura kuma hisabin gaban Allah ko ai bata kare ba dan ya gudu bata kare ba sai an duk wanda yaje gaban Allah sai ya samu lima da kaifa lima dan me kai abin da kai sai kai ma Allah bayani duk wanda kaga ya wuce lafiya gaban Allah yana da amsan abu biyu na a duk abin da yake a duniya lima dan me kai abin da kai dan Allah kai ko ba dan Allah ba sai an ji da kaifa waye koyar da kai abin da kai ya kai waye malamin ka shi Allah ya gama da kai wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu ya gama da kai man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda yayi ma annabi biyayya yayi ma Allah da ato ba sai Allah ya sako daga kasama ya ce gani ku bi ni ba tun da ya turo annabi ya gama kuma bayanan da annabin nan yayi ko yana raye ko bai raye daya suke saboda yayi bayani cikakken bayanin da kowa ya fahimce shi Huzaifa yace har tsuntsu a sama dake daga fuffukan sa annabi ya koyar da mu muna sanin me yake nufi kuma wallahi ba su bar duniya ba duk sai da suka sauke ilimin nan akan wasu wanda suka biyo bayan su har gobe kuma haka abin yake tafiya saboda rahamar Allah ba zai taba barin mutane a cikin duhun jahilci to yanzu ya rage ya aka yi san rai ne ko annabi na ya koyar to anan ne bayani zai fito a takaice dai duk mutumin da ke da dabi'an boye gaskiya saboda ya bayyana ƙarya ko ya bayyana zalunci wannan mutumi ba mutumin kirki bane kuma haduwarsa da Allah ba za ta yi masa kyau ba dan haka Allah hanya daya da ta yi masauran mai irin wannan dabi'a shine ya zamto wato asalin yana da tuba daga wannan aiki zuwa ga Allah madaukakin sarki ka karanta waqimus sala bayan Allah ta'ala ya umurce su da su nisanci chako da ƙarya da gaskiya kuma suna boye gaskiya sai ya faɗi abu na gaba shine waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in waqimus salata kuma ku tsayar da sallah wa atuz zakata kuma ku bayar da zakka warka'u sannan ku yi ruku'u ma'ar raki'ina tare da wanda suke ruku'u wannan aya Allah ta'ala dai a takeice abin da yake nuna da ita shine wato ku shiga cikin musulunci gaba daya kada ku yi wani abun ku kyale wani ta hanyar tsayi da sallah akan hanyar da ta inganta ku kula da kyau anan Allah bai ce ku sallu ku yi sallah ba sai ya ce aqimus salata ku tsayi da sallah ba yin sallah kadai ba ku tsayi da sallah to ya nuna akwai magana kenan saboda sallah ita ce abin da za a yi ma kowa hisabi akan ta farko ran alkiyama in ta yi kyau shi kenan duk abin da zai biyo baya ba zai hana ka samun rahama ba wannan kenan kuma ya isa ku gane girmanta ta yanda duk wanda ya zo duniya Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tausayin mutane bil mu'minina raufur rahim ba wanda ya kai Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin mutane a duniya musamman kananan yara yana son kananan yara yana shiga cikin su yayi wasa da su ya nuna musu shi irin su ne yan kananan yara ne amma zai rikide shi ma ya zama wani karamin yaro ya zo wucewa ya ga wasu suna harbi yara suna wasa na harbe-harbe ya tsaya cikin su ya ce harbi kuke suka ce eh wasu sun ware nan misali kanawa da zage-zage sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya harbi ina tare da zage-zage to shine sai waɗancan yaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kwari shi zai harbi kawai sai ya ga sauran su ma sun ƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irmu ku harbi mana sai suka ce ya za mu yi harbi baka cikinmu ka koma gefen waɗancan manzan Allah in ba mu da kai to su yara ne su da kan sun san darajar shi suka ce gaskiya ba za mu yi harbi ba tunda ba a cikinmu kake ba shine sai ya haɗa su dukansu ya ce to kowa ya yi harbi ina tare da ku gaba ɗayan kun ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne tsuntsu ya shigo ya ga yaro karami yana wasa da tsuntsu ya ɗaura mishi igiya a ƙafa sai ya saki tsuntsun ya tashi da gudu ya ɗauka ya tsira sai ya jawo igiyan ya dawo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina wannan wasan kun ga rai ce fa amma bai hana shi ba da ya fita yana dawa sai ga tsuntsun ya mutu yaro kuma ya tagumi shi duk duniya kawai a tashi kiyama ma sunan wani shi Isa a hura kafo bai da kuɗi da ƙyar yake ɗaukar nama daga kwata ya kai ana zuwa ya zo ya sayi tsohuwar pickup bai ma gama biyan kuɗin ba aka ce wannan pickup din ba za ta ɗauki shanu su wuce biyu ba saboda taya babu kyau kalli tayar nan yace wallahi hasada ake mishi ba su ya cika kudin mota ne aka yi yace guda biyar za a dora mata Malam Isa ya ce wallahi kyale shi, ya dinga zagin mutane a kwata. Aka loda mata shanu biyar, sai da aka taka mota ta kuɗari ko ta, ya ce dam, mota ta juye ta kama da wuta, shanu suka mutu. Ana bugo waya aka gaya mishi, ya ce kawai a hura ƙaho, mana ta shi kiyama, ba wani abun da ya rage a duniyan nan kuma mai dai. To kaga irin wannan ya zamto matsala babba ƙwarai da gaske. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da irin wannan ma'anan cewa qimus salata, ku tsayi da sallah, ku tsayar da sallah. Abin da yake nufi da tsayar da sallah shine ta cika abubuwa guda biyu. Na farko ayi ta akan lokacinta, saboda inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yin ta akan lokaci. Da biyu malamai suka ce yin ta yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar, yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar. Me ake nufi da cewa inda ya koyar? Shine babu wata ibada kusan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ta a karance, yayi ta a aikace kaman sallah. Sallah na daga cikin ibadun da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba muhimmancin da ya faɗi yanda ake yi, ya aikata. Sai da ya hau kan minbari, ba lokacin sallah ba, ya hau saman minbari saboda kowa ya ga yanda yake yi, ya kwatanta yin sallah. Sannan da ya sauko daga minbarin ya kalli mutane, ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah. Saboda yana nuna cewa idan ba a yi yanda ya koyar ba, da matsala kenan. Shi yasa wata rana yana zaune a masallaci, wani mutum ya shigo yayi sallah a gurguje, irin sallan da yawa galibi ita muka fi yawan yi, indai babun liman muke ba. Yana zuwa ya gama, ya zo yi ma'anan Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama, ya ce assalamu alayka ya rasulullah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amsa mai wa alaikumus salam wa rahmatullah, amma sai ya ce da shi irji fa salli, kuma ka je kai sallah, fa innaka lam tusalli, dan ba kai sallah ba. Amma a zahiri a ganin mu me yayi sallah yayi, da ya koma ya ƙara yi kusan so uku dai yana yi, ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai da shi. Hadisi na cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Muhammad Nasiri ne Albani rahimahullah. Da ya zo a ƙarshe, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to tsaya, dan ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya, wannan sallar da ka gani fa ni ita na iya, ban iya wata, ban ba ita ba, kawai koya mun, wallahi ban iya ba. Kun ga ya nuna tsarkin zuciyar sahabbai, ba irin mu ba, ba mu iya ba kuma ba mu koya ba. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya siffanta mishi yanda ake sallah tun daga farko har ƙarshe. To abinda zai baku tsoro shine, da ya gama siffanta mishi sai ya ce, na rantsa da wanda raina ke hannunsa, da ka mutu kana irin wancan sallan, baka ba aljanna. Ma aflahta, haka ya ce mishi, ba za ka rabauta ba har abada da irin wancan sallan ka mutu kana yi. To abinda nake so ya ƙara nuna muku girma abin shine, wanda fa ke gaya ma wannan magana sahabi ne fa, ba bloody civilian bane iri na irin ku farar hula, sahabi ne mai daraja ta ɗaya, wanda nan sulasan ya ce kar wanda ya kuskure ya zage su, zagin su fasikanci ne, kafurta su kafurci ne, haka annabi ya faɗa. Ya ce duk ibadanka ba kai saka riske su ba, inda za a mai da dutsen Uhud ya koma gold, ka ɗauka ka bada kyauta fi sabilillah, in sahabi ya zo ya bada rabin lokan gero ya fi ka a wurin Allah. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Su ne mutane mamun sallah na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida, su suka fara cewa rabbana walakal hamd. Duk wani abin da mutum zai zo ya ba musulunci, ya ji ya taimaki addini a bayan sahabbai yake, saboda su ne Allah ya fara karɓan dukiyarsu kuma ya yarda da tsarkinta. Ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan. Babu mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su duk duniya kaman sahabbai, saboda ya ba su aure, ya dauki yar shi ya ba su, tara su ya ƙara daukar ta biyu ya bayar, da ba zaman lafiya ba zai haka ba. Sannan ta biyun tara sai ya ce da ta uku wallahi da mun ƙara maka. Sannan shi ma ya shiga gidajensa ya auro, kuma ya kawo nashi gida. To kun ga wannan ke nuna ƙarshen daraja, amma tare da wannan matsayin fa, tare da wannan matsayin ka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ce sahabbai na da kuke gani aminci ne ga al'ummata kamar yanda taurari suke a sararin sama. Duk ran da kuka kalli sama kuga babu tauraro, kiyama ta zo. Shine wa idan nujumun fatarat da muka faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk ran da aka duba al'ummata aka ga babu sahabi a ciki, to abinda ai kai ma al'ummata ya zo, kuma alƙawari zai same ta na fitintunu. Kuma tunda suka tafi fitintunun gasu nan na yau daban na gobe daban, har a tashi alkiyama sababbi zuwa suke. Shi yasa da wani ya ce wannan covid ɗin ka Allah ya maimaita mana, na ce kai dai kai shirin imani kawai. kiyama fa ake shiri da ba Ebola aka taba yi mutane suka yi ta shan gishiri suna hauka ba ko ba haka akai ba kawai motsi kadan akai ta abun nan to bayan ta nawa suka samu zazzabin lassa bai zo ba yayi ta kashe mutane ba ga wannan ba to wallahi ku nemi imani kawai ku yi service din sa ku aje a zuci amma batun fitina ba za ta zo ba wannan ma yau da ran kai saboda daga cikin alamomin tashin alkiyama yawan fitintuno na ciki da yawan rashin lafiya da yawan zubar da jini to wanne ne kuma ba a yi a yau ba wanda ba a yi to saboda haka nan wannan yana daga ciki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku tsai da sallah dai shine abin da ya hado dannan abu biyu da muka faɗa yinta akan lokaci sannan yinta a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa atu zakata yace ku bada zakka bai ce ku yi zakka ba wannan ma zaka sha mamaki zaka zo ka ga kana sahun sallah sai ai ma sallama a miko maka yan balabun ka bude sai ka ga naira 2000 ko 3 a ciki me ya faru sai a ce ai alhaji ne wallahi fit da zakka aka ce dan raba mutane 1500 2000 3000 5000 zakka a kai dai ka san me kai kawai ana so ka ba mutun zakka ne abinda akalla shi ma zai iya rika ya san ya riki wani abu ba dole ne sai ka yanyana zakka haka a walakance ba indai ka fitar da ita da kyau ka tsara mutane ka ba wasu mai kauri wasu ma ka raba ƴan tsiraru ka ba su wata shekaran ka ba wasu wata shekaran ka ba wasu yafi akan wannan tsugulgula wanda ake wannan har 500 ake bayarwa wacce an raba zakka fa naira 500 naira 500 to ko kudin mota da katin waya wannan yaushe zai maka shi to Allah ta'ala ya ce a bayar wanda yake da dukiyar zakka bai bayar Allah ta'ala ya nuna cewa mushriki ne ma a wani a cikin suratul shura fawailul lil mushriki alladhina la yutuna zakka Allah ya ce bane ya tabbata ga masu shirka su ne waɗanda ba sa bayar da zakka inji Allah duk mutumin da ke da dukiyar da zai fitar da zakka ya ki bayarwa to wannan azzalimi ne cikakke saboda haƙƙin wasu ne ya rike ba nashi ba kuma bai ba su ba Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin zakka ana karban ta ne daga wadatattu a maida ta zuwa ga wanda suke masu bukata ko to khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim ka karba daga wanda suka wadata suke da shi sannan kuma kame ka maida wancan tsarki ne kuma asali fa zakka da kake gani fitar da zakka kaman wanka da kake ka cire dauda ne a jikinka wannan saka yau din da kake ji a jikinka ka cire datti to kamar haka dukiyar zakka take duk wanda bai cire ba yana cikin kazanta damal damal male a cikin sa shi yasa shi Malam Abubakar Mahmud Gumi ma baya cin zakka ko nawa ka kawo mai zakka ne sai ya ce wakka bukata sai a duba a ya ce a raba ma mutane duk inda an ce zakka ne to shi bai ci ya ce to in kai addalibi na kake kakkace zakka ko fa duba gani ga su cikin bukata ya ce inda kai dalibin shi ne ma karkace zakka ka hakura shi ne dai wata rana wani ya kokari ya ce malam to me yasa ka hana mana karban ma'ana sun yadda daliban Malam Abubakar Gumi suna da albarka kwarai da gaske Allah ya kara musu albarka wanda suke rayansu wanda suka rasu Allah ya gafarta musu mutanen kirki ne kwarai da gaske dan daga ciki na taba ji da kunni na a gidan rediyo wani daga cikin su ya tashi yana magana yana nuna bakin cikin shi kun san me bakin cikin sa wai an fara gina masallaci da kudin zakka dan me a kudin da yake da tini za a dauka a gina dakin Allah da shi kuma Malam Abubakar Gumi yayi fatawa ya ce kar a gina da shi shine sai Malam Abubakar Gumi da yayi ta fada ni na ji da kunni na a gidan rediyo sai ya ce to zauna da ya zauna ya ce wancan lokaci da ni muku fatawa wakka gina masallaci suka ce sardauna ya ce gwamnati kai shi yasa na ce kakku an sa wancan lokaci ko yace yace yanzu sardauna na nan suka ce ya rasu gwamnati na gina muku masallatayya suka ce a yace to ku je ku amsa ku yi ta ginawa yanzu kun shiga cikin lalura ina fata mun fahimci wannan so wannan shine asalin abu shi yasa da suka yi ta magana yace a da suka matsa kan maganar zakka yace yanzu wani zai wanke bayan gida ya baka ruwan ka sha yace yace to datti ne sun ka cire yaushe kaka bi dan datti kai kuma ka ci Allah ji kan manya to mu yanzu da amma za a tsaya a dattin kaɗai yanzu kashe mutum ake sannan a nemi kuɗin nashi bai ma da shi wani sai an kashe shi sai a ga babu an kashe shi kuma ba a samu biyan bukata ba Allah shiryar da mu to wannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya umurni da fidda zakka kuma siffa ce ta imani a ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce atamuruna nasa bil birri
atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗan wata siffan ta bani Isra'ila ta gaba da cewa shin a yanzu tunda sun yi girman kai sun ki karɓan abinda Allah ya ce su yi na imani amma kuma yana cikin littafansu kuma suna karantawa su ba su yi aiki da shi ba amma sun karanta kun ga ma'anan suna da ilimin suna sane da shi suna isarwa amma ba sa aiki da shi sai Allah ya faɗi wannan mummunan ɗabi'ar ta mutum ya san ilimi kuma ya ƙi aiki da iliminsa shine a ta'muru dan nasa bil birri shin yanzu kuna umurtan mutane ne da nagarta da da'a wa tansawna anfusakum amma kuke manta kawunan ku kun zama kaman kendir ku haska mu wasu ku kona kanku wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafan da ke wurin ku kuna gani afala taqilun shin ba ku hankalta ba ku dawo daga wannan mummunan ɗabi'a ma'ana abinda ayan da yake so ta isar shine me ya kai munin irin halinku da halin malamanku ya ku yahudawa da kristoci wanda daga cikin siffanku kuna umurtan mutane da abinda yake alkhairi ne amma kuna barin abinda yake alkhairi ne ga kanku ashe ba ku yi tunani da irin wannan alkhairi mai girma da kuke umurtan mutane ko ku yi ba wanda shine musulunci sun ƙi musulunci amma kuma sun tabbatar cewa akwai shi kuma gaskiya ne alhalin kuna karanta at-taura wanda a cikin ta an faɗi muku siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin at-taura an wajabta muku ku yi imani da shi shin ashe ba za ku yi amfani da hankulanku hankali amfani ingantacce wanda zai amfane ku ya zamto har kun mori irin wannan ɗabi'a ba sai Allah ta'ala ke nunawa cewa dai wannan kulawa ce da Allah ya ga Yahudawa wanda su ne wanda aka ba littafi akan cewa suna umurtan mutane da yi ma Allah da'a amma su kuma sun manta da kansu sun koma kamar suna haska ba wasu su ba tare da sun yi aiki da shi ba wannan siffa ce da Allah ya kawo cikin alkur'ani saboda mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu nisance sa saboda siffa ce wanda in mutum yayi to yana iya janyo ma mutum fushin Allah irin fushin da ba zai iya karban kansa ba a ranar alkiyama a ƙarshe sai Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala kuma ku nemi taimako ku nemi agaji bis sabri ta hanyar yin haƙuri was salati kuma ku nemi agajin Allah ta hanyar yin sallah wa innaha kuma lalle ita sallah lakabiratun wallahi tana da girma matuƙa illa alal khashi'in sai dai ga mutanen da suke masu kankan da kai masu jin tsoron Allah wannan aya da Allah ɗaukin sarki ya kawo anan yayi umarni da abubuwa guda biyu na farko shine haƙuri haƙuri al'amari ne mai girma a cikin addinin musulunci duk kusan abin da dan adam ke yi Allah ta'ala na faɗin yanda zai biya shi da ladansa amma banda haƙuri yace innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab malamai suna mu haƙuri kirari da cewa laukana sabru rajulan lakana rajulan salihan wai inda haƙuri mutum ne suka ce da an ga mutumin kirki a ban ƙasa irin mutumin da ba lallai ne a ga kamansa ba haƙuri yana na a ɓangarori guda uku ko hudu da malamai suke magana a kansa na farko suka ce haƙuri ala ta'atillahi wurin bin Allah duk wanda zai bi Allah sai ya yi haƙuri saboda me zai samu matsaloli da jarabawa masu yawa shi yasa Ammar bin Yasir Ammar da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya Sumayya mahaifiyar Ammar ita ce wadda ta fara mutuwar shahada a gidan duniyar nan ita ta fara bude kofar shiga aljanna da mutuwar shahada lokacin da aka zo aka kama su aka daure su ana azabtar da su ita karshe makami aka sa aka raunata ta a farjin ta har aka kashe ta sai da mashi aka soka mata ya fita ta gadan bayanta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake dandana musu wannan kudan suka ce sai mun galabaita muna gabda mu ce mun haƙura mun bar musuluncin suka ce sai mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam tunda musulunci bai yi karfin da za a iya yaki a kwace su ba sai ya zo wucewa sai ya duka a bayan kunnuwansu ya ce da su sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna ku dai ƙara haƙuri ya ku iyalan gidan yasir Allah ya ce in faɗa muku alƙawarin masaukinku a wurin sa shine gidan aljanna ranar alkiyama. Amma da yace sai in ji wani sabon ƙarfi na imani ya shigo mu, sai in ji azaban su ma ba wani azaba bane saboda wannan bushara. To ana yin hakuri wurin bin Allah, kana bacci da ce as-salatu khairun minan nawm, ka taso wannan sallah da zaka yi yafi ma alkhairi fiye da baccin da kake yi. Sannan suka ce na biyu, hakuri wurin barin saban Allah madaukin sarki. Wannan na biyun ya dan fi sauki akan na farko. Galibi wanda aka bashi ni'ima da dama ya fi gajan hakuri fiye da wanda jarabtan shi aka yi da wani abin da bai da iko a kansa. Duk wanda ya samu ni'ima, sahabbai suka ce yana wahala ya ci jarabawa sai Allah ya taimake shi. Suka ce lokacin da muke zauna a Makka an rinka kashe mu, an rinka walakanta mu, an dinga cutar da mu. Suka ce duk ba mu saki imani ba. Amma ran da aka je yakin Uhud, annan sulasan ya ce ma wasu su hau kan dutse kar su sauka, ko sun ga ana kashe su, ko sun ga suke nasara kar su sauka. Ya ce amma sai gashi an fara yakin bayan sallah asubahi, kafin gari ya gama wayewa muminai kusan sun kusan gamawa da kafirai a lokacin. Amma sanda Khalid bin Walid ya taho da mutum kusan 200 a tare da shi da mayaka, tun da ya ga wasu akan dutse, sai ya ce mata wagan da suke tare, ko mun shiga wurin nan sunan mu gawa. Wannan mutum ya gama sanin kan yaki gaba ɗaya, ba za mu ci nasara akan shi ba. Yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace da ganin tactics yanda ya tsara yakin, da yake Khalid masanin yaki ne kaman ba gobe, yana kallon yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wurin, sai ya ce wallahi muka shiga wurin nan dukan mu gawa ne. Yanda mutumin ne ya tsara wannan ba za mu ci nasara. Kuma hakan ya faru, saboda kafin gari ya waye kusan sahabbai sun kusan gama kashe ma duk kafiran da ke filin wurin. To amman sai wani daga cikin sahabbai ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam fiqihun mu tsaya akan nan shine yaki, to kuma an ci nasara yanzu an kusan gamawa da su, mu sauka mu karasa su a dibi ganima tare da mu. Wani ya ce a'a, tunda ka ji ya ce mu tsaya, mu tsaya sai ya ce mu sauka. Tunda bai ce mu sauko ba mu tsaya, wasu suka ce a'a baka fahim, shikenan da yawan su sai suka sauka. Khalid bin Walid na hangowa ya ce a'a, to sun yi gaggawa a yanayin timing din bai kai a ce an gama ba. Kenan saukan da suka yi yana ganin za su yi musu gadan zare har su ci su su karya su da yaki, saboda ya riga ya san lissafin yaki kwarai da gaske. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi sanin lissafin, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam in wasu za su tunkare su da yaki zai ce ku bi garuruwan da suka wuce, ba sun biyo ta maraban Jos ne sun shigo Kaduna ba, eh to ku zaga wani maraban Jos da suka zauna a maraban Jos raƙuma nawa suka yanka da dare. Da ce an ga kawunan raƙumi guda hudu, sai ce adadin su kaza ne, da aka ku ku tsaya wuri kaza, wani wuri kaza, wani si kaza. Ya gama lissafa komai yanda zai, kamar yadda kika san ƴan wasan Hausa a yau haka annabi ya san musulunci. Wai na faɗa ne dan kun ji zafi ku gyara. Shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo Khalid bin Walid sai ya zaga. Yana zagawa kawai sai ya kira waɗancan kafiran da ake yakan su wanda an kusan gamawa da su, ya ce kawai su juyo su samu muminai a tsakiya. To ƙarshe dai, ƙarshe a taƙaice magana a wannan yakin ne wannan saukan da suka yi akan dutse ya sa kawai nasara ya koma wani abu na daban. Sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa an rotsa masa goshi, jini har yana rufe idan shi, an balla mai haƙori, jini ta goshi, jini ta bakinsa. To har sai da ya kai ga cewa yana cewa kaifa yuflihu qauman shajju nabiyahum, ya za a yi mutanen da suka yi annabin su rotsi su ci nasara, ya za a yi ma Allah ji tausayin wannan al'umman da suka yi annabin su haka. To me nake so in ce shine sahabin ya ce sai gashi wannan nasarar da muke gani yanzu ta juye ta zama wani abu daban. Ya ce kuma ba komai ya ja ba in banda kyale-kyalen duniya kawai da muka hango, mun fa yi haƙuri da abin da ya fita a Makka, amma da ni'ima ta zo sai gashi jarabawan ni'ima ta yi mana tsanani fiye da wancan jarabawar ta rashi. To shi yasa Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis-sabri, ku nemi taimakon Allah da agajinsa ta hanyar yin haƙuri. Duk wanda ke so ya cimma nasara to sai ya haƙuri. Na uku suka ce haƙuri akan aqdarullahil mu'lima, ƙaddarorin da Allah ke yi ma kowane mutum wanda suke masu tsanani, masu raɗaɗi. An jaraba annabawa da rashin lafiya, haƙuri suka yi har Allah ya kwaranye musu shi. Wannan kusan shi ne abinda nake ga za mu iya fassarawa a cikin wannan shekara. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ka sa mu tarayya alada. Abinda muka yi kuskure a ciki, muna neman yafiyan Allah. Lallai duk abinda aka ji na kuskure, Allah da manzansa sun barranta daga gare sa. abinda kuma aka ji na daidai to wannan daga Allah ne mu ma ba iyawo mu bane koyin kanmu insha Allahu ta'ala wannan sai mu ce shine karshen haduwan mu a wannan shekara a bisa wannan tsari idan har Allah ya sa muna cikin masu ganin badi to Allah ka sa mu ganta da imani kuma ka ba mu abinda zamu bayar fiye da wanda muke da shi idan kuma rai yayi halinsa to dama rayuwa ta gaji haka ba abu bane mai wahala a wurin Allah madaukakin sarki tsakanin fitowar rana da faduwar sa babu abinda ba zai iya faruwa ba dan haka in har raye halinsa Allah ya kawo mafiyin mu wanda zai zo ya muku fiye da abinda mu muke iya yi din Allah ta'ala ka sa wannan dan abu da muka gabatar ya zama sanadiyan tsiran mu duniya da lahira Allah ya sa ya zamto sanadiyan gafara ga iyayen mu da ƴan uwan mu da al'umma musulmi baki daya sannan kuma duk inda aka zauna akai karatu ko akai tarayya ko shakka babu sai ka samu ko da sani ko rashin sani wani kila ya shiga haƙin wani ko mai karatu ya magana wani ya dauka da shi ake ko kuma wani a wurin zama yayi wani abu da wani zai ji babu dadi ko ya fassara da shi ake yi to wannan tsakani da Allah babu daya cikin biyu daga cikin irin haka in ma ya faru to mafi alkhairin mutane su ne wanda suke yafe ma junansu dan haka nan wanda ke son Allah ya yafe masa shi ma ya kamata ya yafe ma wani kwarai da gaske ina jin ni dai ban da wani abu da ya shafi bangaren sanarwa ko akwai a wurin ku babu ko to na san dai zamu karatun goren sallah insha Allah amma dai a kurmin ma shi zan yi zamu ranar asabar da lahadi da litini ina ga zai bada 14 15 da 16 ga wata bayan sallah kenan in Allah ya da masallacin da muke tafsiri da su littafi zamu kara shi littafin da muke da su sifatin zaujatin salihah siffofin mace ta gari ba mu yi nisa ba dan haka zamu kara shi a goren sallan Allah ya da idan akwai wani sanarwan kila na wani abu da za a yi ina Amira tana nan to kuna da lambobin wanda suka baku na WhatsApp ko to ina ba da shawara ku dauki lambobin mahalarta din ki aje a wurin ki in akwai wani abu da za a yi za a iya tura message sai a gayyata ta wannan hanya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh